الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد إمام الأول إمام الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدسادوا أولنا يمتي نران رشاة تكوز دوة رمضان Hijra annabi sallallahu alaihi wasallam ta 437 kuma wannan rana ta yi daidai da ranar 23 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 32 a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani da muke a wannan masallaci na alfurqan mai albarka a cikin wannan wata na ramadan mai albarka wannan masallaci yana wannan gari namu na Kano da muke roƙon Allah ya ƙara masa tsari da albarka a cikin surat muna da yanzu cikin suratul hijr tambayar ta farko da zamu karanta a yau shine menene hukuncin bacci a masallaci a cikin watan ramadan domin wasu masallatan sun hana sun ce wajen ibada ne ba wajen bacci ba ba wajen bacci bane eto wato shi asalin bacci a cikin masallaci babu laifi a ciki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi Abdullahi dan Umar yana saurayi yana bacci a masallaci wataran sayyidina Ali sun danyi wato sun dan samu sabani da Nana Fatima bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya yaji da ya yaji masallaci yazo ya kwanta kun san namiji ma yana yaji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidan ya bai ganshi ba sai ya tambayi Fatima yace ina Ali yake sai tace ai yayi fushi ya tafi masallaci ya fita yana masallaci sai yazo ya same shi ya kwanta yana bacci turbaya ta lullube shi ba zancen shimfida da sauransu dan ya shine masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yashin da kura duk ta bubbude shi sai yazo yana yace masa qum abat turab tashi ya kai uban turbaya to ta zamanto kunyar da sai alkunyar wannan ita sayyidina Ali ya fi kowace so duk da ane masa alkunya da Abul Hasan tunda shine babban dan sa amma babu alkunyar da yake so irin Abu Turab tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya gaya masa haka shi ko ya fada ne yana masa wasa yana masa kakaci amma wannan alkunyar ta bi shi to kaga duk wannan shahidi ne na cewar ana bacci a masallaci to amma wato kaidar addinin musulunci abinda yake asalin sa halal ne wato shugaba yakan hana shi ba wai yace ya haramta shi ba yakan hana shi dan maslaha a bisa abadin cewar ana kawo wa mutane hukunce irin gurgurdan abinda suka kirkiro na fajirci sayyidina Umar yana da irin wannan da dama da yayi abubuwa waɗanda suke an halatta ya hana saboda maslaha yanzu kamar idan mutum yin aure a cikin idda Allah ya hana amma babu nassi da yace idan aka yi aure a cikin idda matar ta haramta idan an warware wannan auren matar ta haramta ga mutum har abada amma doka ce sayyidina Umar ya yace duk wanda ya aure cikin idda aka raba auren to ba zai sake auren matar ba har abada sauran sahabbai ba su yadda da shi ba saboda sun ga cewar halal ne amma sun sallama ma hukuncin da ya yi don doka ce a matsayinsa na shugaba saboda haka shugaba yana da ikon yi abin da yake maslaha za ta tabbatar saboda haka idan ana a cikin masallaci yadda yanayin masallacin yake kamar an sa irin masallatan harami da suke da air condition da mu ma nan akan samu waɗansu masallatai ɗin masu air condition mutane duk su bar gida saboda son air condition da diesel su zo sai a mai da masallaci wajen bacci kowa sai ya cika masallaci da bacci saboda haka maganin wannan a hana to da masallaci ba a gina shi dan haka ba amma daya biyu mutun yayi bacci ko yana cikin ibada ya dan kwanta yayi bacci ko yana cikin itikafi lokacin bacci yazo yayi bacci to wannan babu laifi amma idan wato kamar hukumar masallaci ta ga kancewa saboda wata maslaha za ta hana yin bacci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ko ma mutlaqan saboda abin da suke ganin kancewa shine maslaha suna da damar su yi haka abu ne na maslaha saboda shi shugabanci a cikin musulunci yana tafiya ne da tabbatar da maslaha kawo gyara tasarrufur ra'i manutun bil maslaha haka malamai suka sanya wannan ka'ida dukkan waɗansu aikace aikace da waɗansu dokoki da shugaba zai kawo to a rataye suke da tabbatar da maslaha abinda zai tabbatar da maslaha shugaba zai kawo saboda haka idan hukuma ne suka idan tabbatar da maslaha sai ai biyayya a gare su biyayya ga su biyayya ne ga Allah jalla wa ala amma asali bacci a cikin masallaci ya halatta sai dai idan hukumar masallaci tace ba za a yi ba to kai biyayya gare ta kada a zo a yi ta rigima da kai akwai lokacin da masallacin harami ake wannan suke hana bacci ko itikafi kake yi ba ruwan su za su hana ka bacci eh sai kaga mutane suna bin har matattakala za ka ga mutum ya je ya kuya a nan wajen ya dan kwanta ya bacci saboda in ka zo kwanta a filin masallaci din tashi kaza ai to in ka je matattakala kiwa can baka tsira ba sai ka ga kawai kana cikin bacci zai ga askari ya zo ya soma zungura ka daga tashi mafi no to irin wannan abubuwa ne da suke yi saboda maslaha amma haga yanzu da yake abubuwa sun canza masallacin ya ƙara girma yanzu duk ba ruwan wani ma sai kai ta baccin ka abin ka na'am wanda yake kwana a masallaci kamar a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matar da take a masallaci take kwana tana share masallaci wanda yake suka yi irin wannan ya zamanto masallaci shine wajen su babu laifi kamar ahlus suffa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yake su ba a cikin masallacin suke ba a gefen masallacin suke amma babu laifi ga waɗanda suke maslahar aikin masallaci ce ta sa ya zamanto kan cewa suna ciki shi baccin asali babu laifi za a yi sai dai idan hukumar masallaci kamar kwamitin masallaci ko kuma hukumar ƙasa ta zo ta ce babu bacci a cikin masallaci saboda tabbatar da wata maslaha sai a yi musu biyayya akan wannan shine abin da nake so amma asali ya halatta kamar bisa abubuwan da muka ambata waɗanda suke daga sunna mutum ne aka same shi ta hanyar da ba ta halarta da bata halarta ba da ya girma ya samu labari sai ya juya wa mahaifiyarsa baya shin hakan da yayi daidai a bai daidai ba hakan da yayi bai daidai ba wannan abu ne wanda Allah ya riga ya kaddaro Allah ya riga ya kaddaro masa ko ba shine zai mata hisabi ba in ya juya mata baya sani ko ta tuba Allah kuma ya karbi tubanta wata kila ta tuba Allah ya karbi tubanta yanzu kamar matar da ta zo tai cikin shege aka zo za ta zo tai itiraki Annabi sallallahu alaihi wasallam yace taje ta haihu bayan ta haihu yace taje ta yayi sannan yace a jefe ta wanda daga cikin sahabbai ya faɗi mummunan magana akan ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa inkari yace tayi tuban da za a raba shi ga mutanen Madina baki daya ishe su haka ya nuna girman matsayin ta to yanzu dan wannan danta sai a ce ba zai rinka nema mata gafara ba saboda ta zamanto ta zo masa ita ce sababin da aka haife shi ba ta hanya da bata halarta ba abu ne wannan wanda yake Allah ya riga ya kaddaro ma mutum saboda haka sai ya sallama mu hukuncin Allah kuma ba wanda yace dan da ba a haife shi dan da aka haife shi ta wannan hanyar ba zai yi albarka ba ko ba zai zamanto ya mutumin kirki ba wala taziru waziratun wizra ukhra wani rai ba zai dauki laifin wani rai ba wannan laifi ne da ta yi kamar yadda Allah ta'ala ya ce mana ne dangane da al'ummomin da suka gabata tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al'umma ce da ta riga ta wuce abinda ta yi za ta samu ladan su za su samu ladan su kuma abinda kuka yi za ku samu ladan su saboda haka abinda mahaifiyar ta yi yana gare ta hisabin ta yana wajen Allah kai haƙƙinka tunda mahaifiya ce tana da wannan haƙƙin ta cewa ta haife ka haƙƙinka shine kai biyayya kai da'a gare ta ka rinƙa mata addu'a Allah ya yafe mata Allah ya gafarta mata abinda ta yi amma ko kadan kada ka ce zaka juya mata baya wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane musamman in ya zamanto kan cewar ta inganta hanyarta ta bar hanyar watsewa din ta zo ta killace kanta wannan kuskure ne wanda yake faru gare ta a cikin rayuwarta wanda zai iya faruwa ga kowa a koyaushe saboda haka kasancewar wannan abin ya faru bai mai in ta tuba ta inganta tubanta bai mai da ita tababbiya watsatsiya ba kasancewar ta tuba shi kansa wannan ya sanya ta a mataki na daukaka a wajen Allah domin wanda ya tuba daga zunubi kuma wanda ba shi da zunubi ne a wajen Allah mutum da tuban da sai ka wato wanda Allah ya jarabce shi da zunubi kuma Allah ya bashi muwafaqar tuba nasuha ya tuba din sai kaga matsayinsa ya fi wanda Allah bai jarabce shi da zunubin ba yana ibada amma yana ganin babu kamar sa yana ma kansa taskiya yana jiji da kansa sai ya zamanto wannan Allah wanda yayi zunubin ya tuba ya zamanto karbabbe a wajen Allah makbuli a wajen Allah amma wannan mai jiji da kai mai ujubu ya zamanto da shi da ibadar ta sa Allah diya watsar da su saboda haka kada ka rena mutum dan saboda yayi sabo baka san tsakaninsa da Allah ba baka san irin yadda ya koma ma Allah a zuciyarsa ba to ballantana kuma kasancewar ta haifi mutum ba ta hanyar uwar ta haifi mutum ta haifi dan ba ta hanyar halal ba wannan bai cire mata haƙƙin uwa ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alwaladu lil firash dan za a danganta shi zuwa ga wato za a danganta shi zuwa ga shimfidar da aka haife wato da zuwa ga mahaifiyarsa saboda haka tana nan a matsayin uwa kuma tunda uwa ce a shari'a tana da haƙƙin uwa na'am to ai wannan jarabawa ce wannan jarabawa ce Allah yana jarabtar mutum yanda ya so yanzu wanda Allah ya jarabce shi da wani aibi fa ko Allah ya jarabce shi da farfadiya kuma bata kiwar kuwa yayi me yayi ya samu kansa wannan ko kuma Allah ya jarabce shi da cutar baras ba yadda zai ko Allah ya jarabce shi da kuturta haka Allah ya yi shi ta ki warkewa wannan ibtila'i ne da Allah yake jaraban mutum wanda yanda ya so saboda haka wanda Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da jarabawa sai ya hakuri ya fawwala ma Allah ya koma ga Allah ya istislami ya sallama ma Allah ya san cewa Allah yana da iko kan yin komai inda Allah ya so da bai yi shi a haka ba jarabawa ce kan kware da gaske kuma sai ya rinka neman lada wajen Allah Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha Allah ka bani lada a wannan musibar da ka jarabce ni da ita kuma ka musanya min da abin da ya fita alkhairi addu'ar da zai rinka yi kenan ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yayin da diyya tuna abin in hankalinsa ya tashi ransa ya baci to yayi wannan addu'a sai ya sanya ya masa rai kuma har sai kaga Allah madaukakin sarki ya zo ya rufe duk abin da zai zamanto aibi a gare shi a domin duk abin da ka koma zuwa ga Allah ka samu maganin sa to sai wannan yake cewa menene ingancin wannan addu'ar اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التقلاق تقلان يكي سويتي وعليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك تو بنسونا الدعاء أربعة أما ما أنت من دجارا دني وعليك التقلان ما أنت إن جنت شيئا كراري نيجا الله جل وعلا ضد بيروك بيا الدعاء أربعة دوان ثنائي wato ita addu'a ba sharadi ne sai ka yi ta da lafazin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi komai addu'o'in alqur'ani na annabawa da kuma da suka zo a cikin sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi komai domin suna da ingantacciyar ma'ana kuma shi kansa lafazin abun so ne a wajen Allah saboda haka kana da ladan kiran yin kana da wato taufikin yin addu'a da ma'anar da tafi komai girma sannan kuma da lafazin da yafi komai tsarki domin shine wanda Allah da manzansa suka tabbatar wannan lafazin babu kamar sa saboda haka in ka haddace addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi komai kai su suka fi komai amma wannan bai hana ka kai addu'a da kowane lafazi ba in dai sharadin addu'a ya zamanto babu shirka a ciki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada dangane da ruqya wanda ruqya nau'i ne na addu'a tofi da ake yi ma marar lafiya yace la ba'sa bir ruqa ma lam takun shirka babu laifi ga yin ruqya matsawar babu shirka a ciki so da ka duk addu'a da ma'anarta ta inganta zaka iya yi koda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi ba yanzu kamar Abu Sa'id ina jin Abu Sa'id al-Khudri ne hadisin sa a cikin Muwatta ko shi ko eh Abu Sa'id al-Khudri ne ya kasance in ya tashi da daddare ya kance ilahi gharatin nujum wa namatil uyun wa antal hayyul qayyum ce ya Allah wato ya abun bautata tauraru sun fadi idanu sun yi bacci kai kuma kai ne rayayye wanda yake mai tsaye da komai wato wanda baka bacci kaga wannan kirari ne yake ma Allah bai daukaka wannan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine yake yi so haka babu laifi kai addu'a da duk wani lafazi wanda yake ma'anarsa ingantacciya ce sai dai kawai yana da kyau kamar yadda wannan bawan Allah yayi mutum ya rinka tambaya idan wata addu'a ce ta zo wanda take ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda addu'oyin annabi sallallahu alaihi wasallam an killace su littafin nan Hisnul Muslim da kuma addu'a wanda shine Hisnul Muslim ne yana nan dan koran littafi addu'a wanda tare addu'o'i na alqur'ani da na sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ingantattu yake kawowa in ka tsaya akan wayannan addu'o'in shikenan in kuma kaga wata addu'a in baka sani wanda baka sani baka tambaya dan saboda wannan lokaci sai kaga mutun ya anje an ka musamman yanzu yanda mutane suna son lakani saboda haka kullun a cikin binciken wata addu'a ake kamar wato akwai wani lakani wanda yake in kai kan daye ce dole a karba addu'a ka babu dole ga Allah da yaranka in ka roki Allah da ikhlasin ka da fuskanta ka kai tawassuli da ayyuka kyawawa da yaranka in ka roki Allah Allah sai ya amsa maka wani kuma da yake tabin laƙuƙunan ya tayi bai samu ba saboda haka yana da kyau din ka tambaya domin waɗansu abubuwan da ake cewa lakani ne ba lakani ba ne ba wani zancen lakani wato illa makakima domin make maka addu'a zai daga samun addu'a sai ga an sanya sunayen waɗansu ba sunayen Allah ba ko kuma a kira Allah da waɗansu sunaye wanda babu hujja a kai ko kuma ka ga mutum ya je maimakon addu'ar yake yi zagin kansa yake a ɗauko masa addu'ar ƴan wuta a ce ita ce zai iya rinka karanta abin nan wannan wanda suke yi a gwaina hun kama ga waina tabarrana ilika sai a kawo irin waɗannan addu'o'i ne wanda yake na ƴan wuta amma sai a kawo a matsayin kan cewa ka yi addu'a ko kuma a kawo maka sunayen waɗansu wai a ce sunayen rauhanai ne rauka ya ilu wane ne ya ilu to duk waɗannan suna daga cikin shirka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma lam takun shirka matsawar ba shirka bace wannan ayati sai gobe insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
نعم الله يتي قال يا إبليس الله يتي يا إبليس يا كي إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين me ya hana ka me ke gare ka wato me ya hana ka da ka kasance daga cikin masu sujada qala lam akun li asjuda li bashar yace ban zamanto me kasancewar ina yin sujada ga mutum wanda yake wato bashar me jiki khalaqtahu min salsal wanda ka halice shi daga tabo me kara min hama'in masnun daga yumbu wanda yake me wari qala fakhruj minha qala sai Allah yace fakhruj minha to fita daga cikin ta ai fita daga cikin wannan makami madaukaki shine al-mala'ul a'la waɗansu sun ce fita daga cikin mala'iku, waɗansu sun ce fita daga cikin aljanna, amma alqur'ani ya nuna damiri ne na komawa ya zuwa ga almala'ul a'la. Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun idh yuha ilayya idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin. To sune almala'ul a'la din jama'a mafi daukaka, domin iblis yana cikin su, sune a cikin manyan mala'iku. To sai Allah ya ce masa fa kharuj minha, ka fita daga cikin wannan jama'a. Fa innaka rajim, domin kai hakika rajim abun kora ne, wato abun jefewa ne, wato wulakantacce. Wa inna alayka la'na, kuma lallai tsinuwa ta tabbata akanka, ila yawmiddin, ya zuwa ga ranar sakamako. Kun ga iblis ya ƙi yin sujada, Allah ya ce illa iblisa aba an yakuna ma'as sajidin, sai iblisu ya ƙi ya zamanto masu cikin masu sujada. To a cikin suratul baqara Allah ya faɗi cewar yaƙi yayi girman kai, illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin, sai iblisu yaƙi yayi girman kai ya zamanto cikin kafirai. A cikin suratul sad illa iblisa stakbara wa kana min alkafirin, sai iblisu yayi girman kai ya zamanto cikin kafirai. Anan kuma sai aka ce aba din kawai ba a faɗi istakbara ba, a baqara aka hada dubiyon. Saboda haka abin da yake nan yaki, wato ma'ana yaki bin umarni. To Allah ya ce masa me yasa baka kasance tare da masu sujada ba? A cikin suratul a'raf Allah ya karfafa wannan da cewa me yasa ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lamma amartu id amartu, ya iblis ma mana'aka an tasjuda id amartuk, ya kai iblis me ya hana ka kai sujada yayin da na umarce ka? A cikin suratul sad kuma qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, me ya hana ka kai sujada ga wanda na halicce shi da hannaye na? Kaga aka faɗi illar da yasa aka ce, kaga wato na farko aka nuna ce, na farko Allah ya ce masa me yasa baka sujada ba da na umarce ka, wato umarnin Allah ya ce maka kai baka yi ba, kuma da ya baka umarnin har ya gaya maka hikima ya ce lima khalaqtu bi yadayya, kai sujada ga wanda na halitta da hannuna, wato bayan na gaya maka kai, kuma da na gaya maka kai na bayyana maka hikimar yi, amma baka yi ba, domin a nuna wato irin kangarewar iblis. Menene raddin iblis? Yace lam akun li asjuda li bashar, ina ai bai cancance ni ba, ai ban kasance mai yin sujada ba, wato nafi karfi shine ma'anar girman ka, nayi sujada ga mutum. Albashar shine alkathib, wanda yake madda mai jiki, ni ko da nake ruhi ba ni da jiki, ya za a yi nayi sujada ga wanda yake bashar, wanda kuma ka halice shi daga wannan abin da yake wulakantacce tabo, kuma taban ma daga yumbu wanda yake kwababbe mai wari, ta za a yi nayi sujada ga wannan? To shi yasa ake cewa wanda farkon wanda ya fara kiyasi watsatse shine iblis, wa bi sama kasa tir da kiyasin sa. To sai mai iblis raddi, ya kai iblis wane kai? Nassi ya zo maka kace za ka yi kiyasi? Duk wanda ya kiyasi yayin da nassi ya zo, to wannan kiyasin nasa watsatse ne. Allah ya ce mu yi sallah kafin rana ta fito, lokacin fitowa alfijir, sai mu ce a'a, ai kamata yayi yayin da masu bautar rana suke sallah, rana tana hudowa, mu kuma sai mu yi sallah ga Allah, suna can suna bautar su ga rana, mu kuma mu nuna Allah muke ma. Saboda haka mu lokacin zami sai mu yi kiyasi, me za mu kira wannan kiyasin? Fasidul i'tibar, watsatsen kiyasi. Shi yasa malamai suka fitar da ka'ida la qiyasa ma'an nas, sai mu ce maka ya iblis baka san cewa la qiyasa ma'an nas ba, idan Allah ya faɗi umarni to sai ka aje hankalinka ka sallama ma umarnin Allah, ba ka ce za ka yi kiyasi ba, domin kiyasinka in ya ci karo da umarnin Allah ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam watsatse ne. Shi yasa a cikin ka'idar usulul fiqh, daga cikin qawadihul qiyas, wanda ake sukan ingancin kiyasi, shine idan wannan kiyasin ya ci karo da nassi, sai a ce masa wannan kiyasin yana daga yana da qadih abinda yake su kansa da qadihi da ake ce masa fasadul i'tibar wato ba a lura da wannan kiyasin aslan ma ba za a ce wannan kiyasin ya inganta ko bai inganta ba ba ma a kiyasi a nan wajen in nassi yazo shikenan sai a ajiye wato sai a ajiye kiyasi raddi na biyu ga iblis me da awarsa cewa ana khairun minhu na fi shi alheri khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ka halice ni daga wuta ka halice shi daga yumbu saboda haka wuta ta fi yumbu domin me wuta sama take yi ko ba haka ba ana kunna wuta sai ga ta yi sama kuma saboda karfinta ga haske ga kuna shi ko yumbu fa wulakantacce kasa yake baki ne kuma ma mai doyi saboda haka taya zaka kamanta wuta da yumbu to sai me raddin mu ga iblis yace ƙarya kake yumbu ya futa tabo ya futa domin tabo yana da razana tabbatacce ne baya sako-sako saboda ka duci duk abinda aka halice shi daga tabo tabbatacce ne zuciya da take da hali na tabo tabbatacciya ce tana da sakina ba ta raurawa sannan kuma yana da tawalu'u tunda a ƙasa yake ita ko wuta haba take yi nan da nan ta watse kuma tabo yana da albarka ka shuka kwaya guda daya a cikin tabo sai ya fitar maka da zangarniya mai sumbula guda 700 albarkar tabo kenan wuta fa tana tashi yanzu nan tartsatsi guda daya sai ta da gobara tartsatsi daga waccan ya sake tara gobara sai ta kona gari kuna take yi ba ta kawo wani alheri shi ko wannan daga dan kankani mai albarka ne ita ko ba ta da albarka sannan kuma wuta sai dai haba din ba ta da saki wato mai wuta mutum ne wanda yake da taish da wato da rashin sakina rashin nutsuwa ba shi da nutsuwa da sannu cikin abubuwa so yake ayi yanzu komai ta kare shi yasa ake cewa al'ajalatu minash shaytan gaggawa daga shaytan take saboda asalin halittar sa kenan haka shi anun wuta yake mun san ko gaggawa ba ta da kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ashajja al-abdi qais inna fika la khaslatayn yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu kana da sifofi guda biyu da Allah da manzon sa suke so al-hilm wal ana hakuri da kuma sannu cikin abubuwa to sannu ba ta ga wuta sannu sai ga tabo saboda haka abinda kake fada cewa kai kafi shi alheri ƙarya kake tabo ya futa alheri to kuma fuska ta uku da zamu ma iblis raddi sai mu ce to iblis mun ma yadda da kai ni wato alqaulu bil mujib mun yi tanazuli kace tabo kace wuta ta fi tabo to shikenan wuta ta fi tabo amma nawa ne abin da yake asalin sa yake da daukaka amma abin da zai fito da shi ya zaman towa tsatsi nawa ne wanda yake asalin sa kaskantacce ya fitar da abu wanda yake madaukaki ko baka gani a cikin halitta jubi kudan zuma kuda ne na zuma kowa daga yaga kudan zuma korar sa yake saboda zai cije shi amma jubi abin da yake fitowa daga kudan zuma mai dadi mai magani mai lafiya mai gina jiki amma kudan fa kowa gudu yake daga kudan zuma ka gani abu wanda yake asali watsatse amma ya fitar da abu wanda yake mai daukaka ko dubu bayan gidan dan adam da duk wannan matsayin nasa da sauransa abinda yake fitowa daga gare shi na bayan gida daga shi da kowa ma gudun sa yake yi saboda haka sharaftar asali ba shine yake nuna sharaftar abinda yazo daga bayan sa ba idan ma wuta ta fi a yumbun annabi adam ai ba wani abu ne da yake shine duk da yake shine asalin sa ai ba a wannan asalin Allah ya ce ai masa sujada ba sai da tukune ya zamanto wani abu wanda wannan abun daga Allah yake shine fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi idan na daidaita shi na hura raina a jikin sa faqa'u lahu sajidin wato sai da tukuna daukakar sa ta bayyana da tashrifi na Allah daukakawa ta Allah duk da yake asalin sa amma kaulin iblis asali ne wanda yake wato kaskantacce to amma Allah ya daukaka shi kuma sau da yawa abu wanda yake kaskantacce zai zama to madaukaki wannan shine raddin da muke ma iblis babban magana shine kan cewa yayi kiyasi ma'annas kuma wannan abun ga karshen sa yanda ya zama to sai Allah ta'ala ya ce masa fakhruj minha fa innaka rajim fita daga cikin ta domin kai ar-rajim ne a cikin suratul a'raf Allah ya ce fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin sauka daga cikin ta ba zai kasance gare ka kai girman kai a cikin wannan jama'a ta dauka ta mutanen Allah ba al-mala'ul a'la fakhruj fita daga ciki innaka minas saghirin kana daga cikin wato kaskantattu to a cikin wannan kun ga wannan ya nuna mana aljaza'u min jinsil amal Allah yana yi ma mutun sakamako da naqidin abin da yake nema yace shi daukaka yake so yace shi wane ne sai Allah ya masa sakayya da kaskanci yace innaka minas saghirin kana daga cikin kaskantattu yace anan kuma yace innaka rajim kai abun jefewa ne domin wannan shine alamar nuna wulakanci shi yasa waɗanda suka yi zina aka ce a jefe su dan a nuna musu ƙarshen kaskanci da wulakanci to wannan shine sakamakon wanda ya girman kai yana so ya nuna cewa da izza da girma babu kamar sa to sai Allah ya kaskantar da shi shi yasa wato yana daga cikin sakamakon girman kai duk wanda ya girman kai Allah zai kaskantar da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce al-kibriya'u ridai girma mayafi na ne duk wanda yace zai jayayya da ni a ciki to kuma sai na kaskantar da shi sai na tankwara shi wato sai wato sai na kaskantar da shi inji Allah jalla wala a hadith qudsi saboda haka girman kai yake da hadari kuma huga wannan ya nuna mana hadarin girman kai domin shine zunubin iblis da girman kai ya zama kafiri aba wastakbara wa kana min al-kafirin da girman kai ya zama kafiri kuma yana daga cikin sharrin da ke cikin girman kai cewa mai girman kai Allah ba zai fahimtar da shi gaskiya ba ba zai sa shi ya gane gaskiya ba ba zai sa shi ya karbe ta ba Allah ta'ala ya ce sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haq zan kawar da masu girman kai a bayan kasa ba da haƙi ba zan kawar da su daga ayoyinmu daga ayoyina haka Allah ce su asrifu an ayati zan sarrafar da su in kawar da su daga ayoyina su wane ne waɗannan waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ba da haƙi ba ma'ana domin babu wanda yake da haƙin girman kai duk wanda babu wanda yake da haƙin girman kai idan annabawa ba su girman kai ba waye zai shi yasa kuma Allah ta'ala ya ce tilka darul akhira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada gidan lahira kenan muke sanya shi ga waɗanda ba sa nufin daukaka a bayan ƙasa ba sa nufin barna to kaga hukuma ta biyu kenan ta girman kai ba za ka Allah mai girman kai Allah ba zai nuna masa gaskiya ba sannan mai girman kai matattararsa wutar jahannama fa bi'sa mathwal mutakabbirin sau biyu a wuri daban wato a cikin suratul zumar kawai sau biyu Allah ya faɗe ta sannan gata a cikin suratul nahl fa bi'sa mathwal mutakabbiri tirda mato wato matsuguna matattara makoma ta masu girman kai wato masu girman kai wuta ne za su shiga sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai girman kai ba zai shiga aljanna ba لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر wanda yake da a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin kwayar komayya na girman kai ba zai shiga aljanna ba to wanda daga cikin sahabbai yace ya rasulullah mutum fa yana son ya zamanto tufarsa kyakkyawa takalminsa kyakkyawa gashinsa kyakkyawa wato ya gyara kansa yana so akwai mutane waɗanda suke haka suke kullun ka ganshi shi tsaf-tsaf yana son kwalliya baya son a raina shi to yaya kuma shi yana ganin wannan shine girman kai yace a wannan ba shine girman kai ba inna allaha jamil yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kyakkyawa ne kuma yana son kyau saboda haka dan burni kada hankalinka ya tashi yace al-kibru baqrul haqq wa ghamtun nas girman kai shine take gaskiya da kuma wulakanta mutane wato da tozarta mutane da wulakanta shi wulakan wato kaga gaskiya ka san gaskiya ce ka kibi kai kafi karfin a ce ka bi sai dai kai abika kafi karfin a ce ka sallama sai dai kai a sallama maka in jayayya ake yi gaskiya ta bayyana gare ka ba za ka yadda ba saboda in kai haka kai kaskanci kai kuma kaskanci ba naka bane wa gamtun nas wulakanta mutane kai kafi karfin mutane ka san waɗansu abin in ya kai intaha ba sa iya sallah cikin jami'i saboda suna ganin ba yadda za a yi sahu da mutane akwai wani daga cikin malaman hadith ba zan faɗi sunansa ba a malamin hadith ne jarabar da Allah ya jarabce shi da ita kenan yace ta ya za a yi je masallaci ya sahu da kowane irin mutum yana daga cikin abin da yasa aka yi suka akan karban hadisinsa amma daga cikin malaman hadisi ne magabata cikin mutanen Basra yazo a ce a hada sahu da shi ba zai ba shi Allah ya jar wato fitinar da Allah ya to wannan tana da hadari wannan shine girman kai da dole mutum ya yaki da zuciyarsa kan ya bar shi to kuma yana daya daga cikin wato ludufin da Allah ya yi bani Adam da ya sanya asalin su daga yunbu dan kada su girman kai Allah ta'ala ya ce qutila al-insanu ma akfara wato tir wato halaka Allah ya tsine wato qutila al-insan ana nufin kafiri kenan kafiri Allah ya tsine masa ma akfara mamakin kafirci wato me yasa shi kafirci ne me yasa shi har yake wannan kafirci min ayyi shay'in khalaqa daga mene ya halice shi ne min nutfatin khalaqahu faqaddara daga dugon mani ne fa ya halice shi sannan ya auna shi thumma sabila yassara sannan ya sauwake masa bin hanyarsa in hanyarsa ta sarauta ce ya sauwake masa zama sarki in ta talaka ce ya sauwake masa zama talaka ya bi shi ba yadda zai abin da ya yi rubuta masa shi ya bi thumma amatahu fa aqbara sannan ya kashe shi ya sa shi a cikin kabari thumma idha sha'a anshara sannan kuma yayin da ya so ya tayar da shi to ina iza ina dalilin girman kai ga wanda yake wannan shi ne alam nakhluqukum min ma'in mahin ba mu halice ku daga ruwa wanda yake wulakantacce ba to hikimar da Allah yake nan ya sanya asalin mu wulakantacce ne dan kada mu kama da iblis iblis shi sai ya rudu da asalin sa kuma yayi kiyasi fasidi mun ma nuna kan cewar ma wutar da yake kiyasin da yake cewa ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ƙarya ce kuskure ne ba haka bane ya bude hanya mun yi masa raddi to amma shi mutum sai Allah ya yi shi yanda ba zai samu wannan fitinar ba jaraba ta biyu laifi na biyu mummuna da iblis zai shine hasada dan me za Allah zai fifita Adamu a kansa yace qala araitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila yace kaga wannan wanda ka fifita shi a kaina wato yana hasada dan me za ka fifita shi wannan da ka fifita shi a kai da ka fifita shi a kaina la in akhartani ila yawm alqiyama in ka jinkirta ni zuwa ga ranar qiyama la ahtanikanna dhurriyyatahu zan tumbuke zurriyarsa illa qalila sai ka dan tumbuke su in kai su cikin halaka alwashin da ya sha kenan saboda haka hasada ce dan haka Allah ya halaka shi dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu da hasada cewa mai yanke imani ce mai sassabe imani ce mai aske imani ce daga zuci kaga su sauran mala'iku da suka ce ma Allah wannan ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun yayin da suke jayayya wannan jayayya ce ai ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yanzu wanda yake zai rinka zubar da jini yana barna a bayan kasa shi zaka sa a cikin kasa ya zamanto khalifarka bayan kuma mu muna girmama ka muna tsarkake ka muna tasbihi da godiya gare ka qala inni a'lamu ma la ta'lamu na san abin da ba ku sani ba da Allah ya nuna musu falalar annabi Adam ya nuna musu falalansa da ilimi maimakon su hasada suka gani qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana yayin da yace musu da yace zai jarraba su sai suka ce subhanaka la ilma lana sanki ya tabbata gare ka babu ilimi a gare mu sai abin da ka sanar da mu suka sallama ma Allah to sannan Allah ya nuna musu falalar annabi Adam bayan sun sallama ma Allah da ya nuna musu falalar annabi Adam yace su sujada ba su hasada ba saboda umarni ne na Allah sai suka yi sujada kuma suka mi suka yadda da falalar annabi Adam iblis zai ya ga wannan amma shi girman kai da hasada suka ɗebe shi to saboda haka waɗannan sifofi guda biyu suna da hadari ga mumini mutum ya yaki da zuciyarsa kuma a cikin ɗabi'arsa da halinsa akwai abin da zai sanya shi ya samu iko daga barinsu domin ɗabi'ar tabo ba ɗabi'ar girman kai ba ce saboda tabo abin da ya gada tawalu kaskantar da kai duk lokacin da zaka ji izza to kasan cewar wuta ce take nema ta ɗebe ka ka koma ga asalinka na tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda uku guda hudu zan rantse akan su ku kiyaye su kuma ku haddace su yace man tawadha lillahi rafa'ahu Allah duk wanda yayi tawalu ya kaskantar da kai saboda Allah Allah zai daukaka shi وما ازداد الله عبدا بالعفو الا عزا الله bai tara ma bawa wani abu ba yayin da yake afwa sai izza kuma wama fataha al-abdu bab al-mas'ala illa fataha Allah alayhi bab al-faqr mutum bai taba bude kofar roko ba sai Allah ya bude masa kofar talauci mene ne na biyar hadisin Abu Kabshah al-Anbari na'am wama naqasa malun min sadaqa dukiya bata raguwa saboda sadaka duk wato sadakar da zakai kaga dai debit ne ko debit ne yan kasuwa sun fahimci wannan sadaka debit ne to amma ba debit bane dan baya tawaya wato kana yin debit ne alat na tohowa amma ba irin alat din da zaka gani anan ba hannanan din ma zaka gani dan da sadaka saboda mala'iku suna nan suna cewa Allahumma ati munfiqan khalafa kullun da safa akwai mala'iku guda biyu ɗaya yana cewa Allahumma ati munfiqan khalafa Allah ka ba mu mai bayarwa saboda kai mai ciyarwa ka bashi maiwa wato yana debit alat na shigowa ɗayan kuma yana cewa Allahumma ati munfiqan talafa wanda ya yimke ya rike hannun yaki bayarwa Allah ka bashi karewa arziki to kaga abubuwa guda hudu da far wanda daga ciki ya ambaci man tawaba alillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya tawalu saboda Allah Allah zai dauka shi sannan hali na biyu hasada a guje ta musulmi ya guji hasada maganin hasada shine wato kamar ka mayar da abu ga Allah in ka gani ni'ima ka roki Allah kai ma ya baka maganin ta kenan in ka gani ni'ima wajen mai ni'ima ka ce Allah ni ma ba ni ko yaushe nakan kawo mana misalin annabi zakariya yayin da ya ga maryam binti imran wanda karkashin kulawarsa aka danka ta ba annabi ya bace shi ko annabi ne amma ya je ya ga karama wanda yake shi Allah bai bashi ba ya ga abincin da ba a samu a lokacin bazara shi gashi yana wajenta a lokacin sanyi abincin da ba a samu gashi yana wajenta yace ya maryamu anna laki hadha ta ina kike samun wannan qalat huwa min indillah daga wajen Allah ne inna allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab Allah yana azurta wanda yaso ba tare da gurgudu ba me Allah yace mana yace hunalika da zakariya rabba anan ne zakariya ya kira ubangiji sai ce Allah ya yi miki haka ni da nake da kwantacciyar bukata to Allah ni ma ba ni zurriya daga wajen ka kyakkyawa innaka sami'u du'a mai jin addu'a ni gashi na gani to ka gani inda hasada ta ɗebe shi to wato hakin ta sa mataki to shikenan sai ya kullace ta sai hasada sai bukulu irin dai ɗabi'ar ta shaitan saboda haka mutum ya guji wannan kuma ba ɗabi'ar wato yumɓu ba ce ya zamanto kan cewa ta yi hasada asalinmu na yumɓu ba hasada ba ne soyayyar juna ne saboda tin min inna khalaq inna khalaqnahu min tinin lazib daga yumbu wanda yake mai hadewa da juna kaza ku hasada ba za ta saka hade da dan uwanka ba me raba ce ba to shi ko yumbu hadewa yake dan farewa yake da juna saboda haka ba dabi'ar mu bace ba dabi'ar asalin mu bace mu zaman to masu hasada wanda za mu rinka rarraba kai kuma hasada abinda take yi kenan dan saboda tana rarraba kan mutane sannan Allah ya ce wa inna alayka la'anata ila yawmiddin kuma lallai la'ana ta tabbata a gare ka la'anan nan haka ta zo anan amma a cikin suratu sad Allah ta'ala ya ce wa inna alayka la'anati la'anar ta Allah ce can sai ya gaya mana irin la'anar wato kaga nan aka ce la'ana tsinuwa zai ta iya daukan tsinuwar mutane zai ta iya daukan tsinuwar mala'iku amma sai Allah ya ce tsinuwar ba ta wani bace ta Allah ce ma'anar tsinuwa shine nisantawa daga rahamar Allah wato nisantawa daga dukkan alheri to shi yasa shedan Allah ya nisanta shi daga dukkan alheri babu wani abu da yake mai kyau daga shedan babu wani abu da yake mai kyau yayin da Allah zai musalta mana bishiyar dake bishiyar abincin yan wuta saboda muninta sai ce tal'uha ka annahu ru'usu shayatin wato hudanta huranta kamar kawukan shedanu ne saboda muni kuma in kana ganin yan bori yanda in dan bori ya hau bori wato ya hau irin sifar aljanin yanda za ka ga ya canza masa kama ko kuma ka ga irin bokaye yanda suke yi su sanya wata irin kala rakwacan babu kyau babu wani abin sha'awa a ciki saboda haka shedan din yake so ya gansu tunda bayan sa ne haka shedan din yake so ya gansu domin shi mummuna ne khabith babu wala saboda Allah ya nisanta shi daga dukkan alheri shine ma'anar la'ana kuma wannan ila yawmiddin na'am wa
rabbi fa'amuni ila yawmi yub'athu قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
قال رب فأنظرني سيتشتو يا أبنججنا فأنظرني تندهكني كسورة رامون إلى يوم يبعثون يذوى قرانة دزاء تايد دسو واتو ياسن أقرانة دزاء تايد دسو إتتيرانة الكيامة سبو دسن انت الله ياسن ددكا حلت تسع ملائكو سنسن دئتا shi yasa Allah ta'ala yace faqulat fis samawati wal ard tana da nauyi a sama da kasa duk an santa kuma ina jin nauyin ta hatta dabbobi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana babu wata dabba ranar alkiyama ba ranar juma'a face ta kasa kunnanta saboda tana so ta saurara ta ji ko a ranar za a hura kafu ai tashin alkiyama saboda duk dabba ta sani cewa ranar juma'a za a yi tashin alkiyama wato sun san akwai tashin alkiyama to raka kaga nan itirafi ne daga gare shi da kan cewa akwai wannan rana to ka saurara mu ma'ana kada ka dauki raina wato kai min imdadi ka saurara mu na rayu har ya zuwa ga ranar da za a tashe su qala fa innaka minal munzari sai ce to kana daga cikin waɗanda aka saurara mu wato umarni ne na Allah kadari kauni wato Allah wannan fadin na Allah da ya fada wato ya hukunta da cewar ba iblis ba zai mutu ba wato iblis za a saurara masa da rayuwa da ransa ila yawmil waqtil ma'lum ya zuwa ga ranar lokaci sananne lokaci abin sani ma'ana abin sani a wajen Allah da ba wanda ya san shi sai Allah Allah ne kadai ya san wannan lokacin shine ranar lokacin sa'ar alkiyama domin Allah madaukakin sarki ba wanda ya ba mu wannan ilimi la mala'ika makusanci wala manzo wala annabi manzo wannan ilimi ne wanda yake la yujalliha liwaqtiha illa hu babu mai yayewa mai bayyanawa ga lokacinta babu mai sani ga wannan lokacin sai shi jalla wa'ala to wannan kada ka dauka wannan muhataba da ake tsakanin iblis da Allah mu muhataba ce ta karimci ta girmamawa wane shi kamar yanda aka ce ne kowa Allah zai masa zai zance da Allah ta hisabi kaga akwai ai wanda yake in aka zo aka zancen hisabin ba zancen karamtawa sai dai ai masa su'ul hisab amma su'ul hisab din ai da Allah ya zance rana kaza kana da kudi kaza nawa ka samu ina ka samu su da ka samu su a ina ka batar wannan fa haka za a bi mutum ɗaya da ɗaya shi yasa aka ce masu kuɗi ranar alkiyama ko sun sha za su shiga aljanna za su samu jinkiri wajen shiga aljanna da shekara 500 bayan marasa kuɗi ma'ana waɗanda aka ce za a yi mahisabi kenan wanda suka ba za a yi musu hisabi ba kuwa shikenan amma wanda za a yi mahisabi ko sun sha za su yi jinkirin shiga aljanna sai bayan shekara to kaga wannan hisabin da za a yi ai tsakanin mutum da ba mutum ne tsakanin bawa da ubangijinsa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuma babu ɗaya daga cikin ku face ubangijinsa yayi zance da shi babu mai tafinta tsakaninsa da shi to kaga wannan zancen da bawa zai yi da ubangijinsa ba zance ne na nada shi annabi ba ba irin kamar zancen da Allah ya yi da annabawansa bane irin zancen da Allah ya yi da annabi Musa ko irin zancen da Allah ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake faɗa mana a cikin alqur'ani wannan zance ne wanda yake tsakanin bawa wato tsakanin Allah da bawansa wanda yake yayi masa tawaye kuma Allah madaukakin sarki yayi niyyar wato yayi nufin ya kaddara abubuwa wanda yake za su zo a cikin halitta wanda shine cewar halittar nan ba za a gushe a cikin rayuwar duniyar nan ba har Allah ya nada kasa lokacin tashin alkiyama face akwai waɗanda yake wanda yake shine a bayan sharri kuma shine yake shushuta sharri wanda kuma gaskiya ko yaushe wanda ko yaushe yake nufi yayi kokari yayi yaki da gaskiya bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahir muna jifa da gaskiya akan ƙarya akan bata sai ya tur wato sai ya shafe shi ya zamanto wato mai gushewa babu shi domin batil din zai tabbata to kuma me ye sababin batil din shine shaytan shine sababin sharri shaytan shine mazdarin dukkan sharri shine mazdarin dukkan barna a bayan kasa to ba za ta gushe ba shi yasa hikimar da Allah madaukakin sarki har ya zanta da shi kenan domin wannan abu ya faru ya zamanto magana ya zamanto hukunci na Allah na kaddara da halittar sa ya tabbata na'am
wa rabbi bima awaitani la'uzayinanna lahum fil ardi wa la'uwiyannahum ajma'in illa عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم
قال ربي بما أغويتني إبليس يجي يا أبنججينا to saboda batar da ni da kai la uzayyinanna lahum fil ard ni kuma zan kawata musu a cikin ƙasa wala ubuyannahum ajma'in kuma zan batar da su gabaki daya illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayinka waɗanda suke bayinka daga cikin su waɗanda suke tsarkaka al mukhlasin wanda ka tsarkake wato ka kare su wannan ita ce qira'ar mutanen Madina da mutanen Kufa Nafi'u da Asim da Al-Kisa'i da Hamza qira'ar kuma sauran al-Qurra sune Ibn Kathir da Abu Amr da Ibn Amir su kuma illa ibadaka minhumul mukhlisin haka take a cikin Qur'ani duk inda wannan kalmar ta zo mukhlasina da mukhlisin haka suka rabu hudu da fataha uku da kisra haka suka tafi mukhlisin wato masu ikhlasi waɗanda suke tsarkake bauta ga Allah masu gaskiya wanda zahirin su daidai yake da batini ba su da gishu ba su da dungu ba su da rufa-rufa wanda suke batinin su zuciyarsu haka take kamar yanda suke a cikin zuci haka suke a bayyane sune al-mukhlisin ko kuma al-mukhlisin wanda Allah ya zabe su ya tsarkake su wannan iblis yace saboda batar da ni da kai a cikin suratu sad yayi rantsuwa qala rabbi qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in fa bi'izzatika sai ya rantsa da izzar Allah ya rantsa da izzar Allah kamar yanda yazo a cikin hadisi cewa iblis yace wal tunda Allah ya batar da shi ya rantsa da izzar sa da jalalar Allah ya rantsa da izzar Allah da daukakar Allah cewar matsawar rai yana matsawar akwai ruhi a cikin jikin su to shi kuma ya rinka batar da su kenan da shahawaice shahawaice ya ta kawata musu abubuwa shi kuma Allah sai ya ce masa a wannan a cikin hadith ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni kuma na rantsa da izzata da jalalata ni kuma bazan gushe ba ina gafarta musu matsawar suna neman gafarata matsawar suna istighfar dama da me yace takama da sabo ko zai halakar da su da sabo to shi kuma Allah ya ce to ni shi kuma na bude musu kofar istighfari wato shaydan yana so ya sha alwashin sai ya ja mafiya yawan mutane su tafi tare da shi wato ya batar da su shine nan yace la uzayyinanna lahum fil ard zan kawata musu a cikin kasa wato zan kawata musu saban Allah in kawata musu saban Allah kuma in shagaltar da su daga da'ar Allah idan mutun na kawata masa harka ana meeting mallan harka ta taso ko kuma ana ball saura kadan saura minti 15 ta tashi wata kila a cikin minti 15 din nan Arsenal za su ci gashi kuma an kira sallah a cikin minti 15 din nan in ya tafi ya je ya samu sallah wata kila za a yi bashi Arsenal za su ci bai gani ba to duk shaydan ne shine ya zayyana musu ayyukan duniya ga barin da'ar Allah ko kuma ya zayyana musu saban Allah kayan maye ne kayan rawa kayan kida duk wani abu na sako tun abin da yake bisa dabi'ar mutum baya yi shedan sai ya zayyana maka kai bisa dabi'ar mutum yanda Allah ya halicci mutum baya sha'awar yarsa baya sha'awar kanwarsa baya sha'awar mahaifiyarsa bisa dabi'a haka Allah ya yi mutum to amma shaydan ya kai matsayin da ya zayyana ma waɗansu daga cikin halittar Allah ya zamanto babu abin da suke sha'awa sai dai su lalata da na jinin su na jikin su baya cikin dabi'ar dan adam ya zamanto yana sha'awar ya lalata da namiji ya lalata da namiji dan uwansa ko mace ga mace amma shaydan sai ya kawata wannan baya cikin dabi'ar dan adam namiji ya je yana sha'awar ya lalata da dabba da akuya ko da jaki ko da kare ko mace ta zo tana lalata da kare amma shaydan sai ya zayyana wannan yaji ba abin da yake jin dadi a duniya illa yayi wannan akwai waɗanda shaydan ya zayyana musu a cikin sha'anin lalatar babu abin da suke jin dadin yi wanda har za su samu nishadin wato sha'awar saduwa da mace sai sun ci kashi kuma cin kashin suke akwai su duk shine tazin na shaydan abinda baka taba tsammani amma akwai mutane da shaydan ya kai su har ya zuwa ga wannan shine yace la uzayyinanna lahum zai kawata musu a cikin suratul araf la aqudanna lahum siratakal mustaqim zan yi zaman dako gare su akan tafarkin ga madalici ba za su tabbata akan sa ba wato duk zan tsaya akan hanyar duk wanda yake towa in ce yi can ba za su ba hanyar ba ko ba wai kai a haka ba thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakir sannan in zo musu ta gaba ta baya ta dama ta hagu ba za ka samu yawan su ba suna masu godiya a gare ka aka ce ta gaba mantar da su lahira in ce anan take duk shekewar anan za a yi ta babu wata lahira ta baya kuma in nuna musu to anan fa take in ta kawata musu duniya ta dama kuma in rinka dauke su daga da'ar Allah ta hagu kuma in ta kawo musu shubha a cikin sha'anin addini da rikici kaji wai kai kancewa wai kai ka gano ma ba Allah kana ta tunayi ideas sun zo maka ai ganowa kai ka karanta kai tunani haka ne nan kuma ka san duk kana karanta wahayin shaytan bane duk shaytan ne yake kawo wannan shubha ta hagu kuma shahawat zayyana musu saban Allah kai in ka tsaya ka dube sha'anin harkar waka ka san cewa abin yafi karfin mutum yasa Allah ya yake to hal unabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun wa shu'ara wanda shedan yake sauka akan su shi yasa zaka ga da yake shedanin dai ne wani lokaci idan yana yi sai kai an ce kai waske ba haka ba ya san cewa ga yanda ya nufa saboda shedan din da ya musu da shedan din dai ne shedan ne yake musu wahayi salon waka da kullun ba ta karewa duk wahayin shaytan ne sai ka ji wani ya ce shi sai ya sha wiwi sannan zai iya yin waka ko kuma wani sai ya je cikin ban daki sannan zai iya yin waka kowa dai da irin lokacin da akwai lokacin da shaytan nasa yake masa wahayin yanda ya kamata to duk wannan yana daga cikin abinan din shaytan kaga yayi wannan kuma wannan ya fa Allah madaukakin sarki ya bashi izinin wannan wala ubuyannahum ajma'in zan batar da su gabaki dayan su illa ibadaka minhumul mukhlasin wannan ya nuna cewa shi kansa shaytan ya san a cikin bayin Allah akwai wanda ba shi da iko akan su ba za su tabu ba ba za su tabu ba annabawan Allah ba za su tabu ba daga cikin bayin Allah mu'minai ma akwai kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dangane da sayyidina Umar wallahi baka taba bin hanya ba face shaytan ya bota hanya tsoron sa yake inda ya bi hanya to shaytan barin hanyar yake to akwai bayin Allah waɗanda suke nan amma waɗanda suke ba nan ba to kowa sai ya ta kansa kowa sai ya ta kansa da ya zaka yi ta kanka da ikhlasi domin in dai kai ikhlasi to kafi karfin shaytan sai Allah ya ce masa qala hadha siratun alayya mustaqim yace to wannan shine tafarki zuwa gare ni miƙaƙe wato ga tafarki na miƙaƙe kuma shine wanda yake zai kai zuwa gare ni ko kuma hadha siratun alayya mustaqim wannan shine tafarki miƙaƙe alayya wanda yake yana kaina na bayyana shi kuma na bayyana shi dan haka kowa ya sani cewa ga shaytan zai zo ya hana ku bin wannan tafarkin sannan yace inna ibadi ka sani lalle bayina laysa laka alaihim sultan baka da iko akan su babu iko a gare ka akan su illa man ittaba'aka min al-ghawin sai dai wanda ya bika daga cikin batattu daga cikin batattu daga cikin bayin Allah wanda ya bika to shine kake da iko akan sa innahu laysa lahu sultanun alal ladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun sha'anin shaytan ba shi da iko akan waɗanda suke imani suke dogaro ga ubangijin su innama sultanuhu alal ladina yatawallawna ikon sa kawai yana kan waɗanda suke jibinta masa al'amari suka zamanto nasa والذين هم به مشركون kuma wadanda suke tarayya da shi suka yi bauta masa sune nan illa man ittaba'aka min al-ghawin sai wadanda suka bi ka kaje kenan an nuna cewa kenan shedan bashi da iko akan ka sai in ka bi shi sai in ka yadda ka sakan masa ragama yayin da yake maka waswasi yayin da yake zanta maka yake kawata maka bashi da iko akan ka ba zai iza ka kai ba wannan wato izawar da Allah ta'ala ya faɗa alamtar anna arsalna shayatina alal kafirina ta'uzuhum azza suna shushuta su wannan shushutawar duk ta wannan sultan ne ta aita zayyana maka ne iyakacin ta kenan amma in baka bi ba ka tsaya kace ba za ka bi ba ka tsaya kace ba za ka yi ba ka auna da hankali ka kawo wa'azi ka kawo nasi ka saurari wa'azi ka auna ka yaki da zuciyarka to bashi da iko akan ka sai kuma yi ta kuka yi ta kuka yi ta kuka yayin da duk mutum ya fadi yayi sujada shedan sai ya koma gefe yayi kuka yace ibnu adam an umarce ni da ne sujada na ki gashi ibnu adam shi kuma an umarce shi yana yi na halaka shi kuma gashi yana samun tsira to haka zaka yi kai ta sa shi kuka kai ta sa shi kuka kai ta sa shi kuka har sai ya zama to tsinan ne ko me in kana neman taimako a kansa mai sauki ne ka dangana shi ga Allah kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma babban abu kasancewa ba uwar goyo bane ba wali bane waman yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina duk wanda ya dauki shaytan ya zamanto wali majibinci ba Allah ba to wannan ya tabewa mabayyaniya Allah yace wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in kuma lalle wutar jahannama makomar su ce gabaki daya wato su wadanda suka bi shaydan din minal ghawin tare da shaydan din to wutar jahannama ita ce makomar su mun karanta a suratu ibrahim yanda in sun tattaru a cikin wutar jahannama din shaydan zai musu wa zai musu huduba yace wa ma kana liya alaikum min sultan ba ni da wani iko akan ku illa an da'utukum fastajabtum na kira ku ku amsa shine kadai sultanin nasa amma ba shi da ikon ya sanya wato ya halicci bata a ci tare da kai ko ya tilasta ka kai bata sai dai wannan da'awar to kuma da'awar tana da uslubi da yawa akwai fito akwai sarewa akwai mayaka akwai tazyini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mace ta wuce sai shaydan wato ya zo ya hau bayan ta sai ya so mazayyana ta sai ka kalla abinda ba ta da shi ma sai ya zayyana maka har sai kana kallanta to bi irin wannan yana da uslub daban-daban saboda haka hatta waɗanda ma ba cikin junud din sa ba sai ya hore su don su zama to cikin junudin nasa Allah ya ce ita jahannama laha sab'atu abwabin tana da kofofi guda bakwai likulli babin minhum juz'un maqsum ga kowane kofa akwai wato rabo kasash wato akwai kaso abin rabawa daga cikin su gareta wato wutar jahannama duk girman mutanen da duk girman halittar Allah da za su shiga kuma sai sun ciga ta tab amma ta akwai kofofi guda bakwai da ake shiga ciki gurgudan irin ayyukan fitsara wanda yake nuna kan cewa ayyukan saban Allah akwai waɗanda suke su ne uwayen ayyukan wanda su ne suke kaiwa wutar jahannama wanda daga shi ne sauran ayyuka suke yaduwa waɗansu kuma sun ce wannan kasan cikin su ne sunayen wutar jahannama da Allah ya ambata a cikin alkur'ani su ne kofofin kofa ta farko jahannama sannan laba sannan alhutama sannan saqar sannan laba sannan jahim sannan alhawiya su guda bakwai haka aka ruwaito daga ibnu jurayj wanda daga cikin tabi'ut tabi'in yake fada an ruwaito ma daga ibnu abbas waɗansu kuma suka ce akwai wato dan mabiya addini ne akwai ta mushrikai akwai ta yahudawa akwai kofar nasara akwai kofar sabi'awa akwai kofar waɗanda suke masu tauhidi amma kuma sun aikata ayyukan sabo wanda su sun shiga za su fito akwai kuma ta munafikai su ne guda bakwai Allah ta'ala shine ya bar makansa sani da yanda hakikanin waɗannan kofofi suke muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsirar da mu daga wutar jahannama Allah ya tsirar da mu daga kaidin shaydan Allah ya kare mu daga sharrin sa da cutar sa da zungurar sa kamar yanda Allah ta'ala yace rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin